A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karato. A yau ma cikin yardar Allah, malam zai tsora daga inda muka tsaya.
To muna bayani a inda alhaji ya zo ranar 10 ga wata, ya zo wajen jifa. Mun faɗi cewa zai yi jifa, wannan jifa da za a yi na Jamratul Aqaba, wanda mun yi bayanin da ake kiranta Jamratul Aqaba, wato wajen jifa da ke Aqaba. Aqaba mun ce asalinsa a harshen Larabci yana nufin hanya mai kwazazzabe wacce take tsakanin dutse da dutse mai wahalar bi. Wannan yasa aka kira ayyukan alkhairi da Aqaba a cikin Alkur'ani, falaqata hamal Aqaba wa ma adraka mal Aqaba, sallah ce fakku raqaba aw it'amu fi yawmin zi matqaba. Mun ji Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, ya sanya ɗakin Allah daga hagu, ya sanya Mina daga dama, jamra tana kallonsa, sannan yayi kabbara ya jefa wannan dutse da hannun dama. To bayan mutum ya gama wannan jifa, mun ce abu na biyu shine ije ya yanka. Mun faɗa hanyoyi guda hudu da mutum zai iya yankan nan, ko ya ba hukumarsa daga ƙasarsu su tsara yadda za a yi yankan, ko kuma ya ba wa wannan banki da suke karɓa su yi, ko kuma ya je ya yi da kansa, ko kuma su alhazai su yi group su tura wakili ya wakilce su ya je ya musu wannan yanka. Sannan mun faɗi cewa ana iya yi da raƙumi, ana iya yi da taguwa, ana iya yi da sa ko da taniya, ana kuma iya yi da rago ko tinkiya ko akuya ko ɗan akuya. Sannan kuma mun ji cewa wajen raƙumi mutum bakwai suna iya haɗuwa su yi guda ɗaya ko goma, haka wajen taniya mutum bakwai suna iya haɗuwa akan wannan kamar yadda ake a wajen layya. Amma shi rago ba a masa jam'i, sai dai mutum ɗaya yanka da sunan mutane da yawa in a layya ne, ya yanka kuma da sunansa in a lokacin hadaya ne. To haka nan kuma mutum yana iya yanka fiye da ɗaya, maimakon mutum ya yanka raƙumi ɗaya, Annabi ya yanka guda ɗari. Saboda haka kana iya yin fiye da ɗaya ka yi da yawa, kuma amma ba za ka yi ƙasa da ɗaya ba, amma mutum zai iya yin fiye da ɗaya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Sannan kuma mun ji ana iya cin wannan nama, kuma kana iya yi bayarwa, ka ci ka bayar ka ma yi guziri da shi kamar yadda ake yi wa na layya. Ana idan mutum ya gama wannan, abu na uku mun ji shine ya yi aski. Askin nan yana da hanya guda biyu, an fi son ɗaya akan ɗaya. Na farko shine mutum ya yi kwalkwabo, wanda mun ji Annabi ya roƙa gafara ga wanda ya kwalkwabo har sau uku, sannan ya roƙi a yi gafara ga wanda ya tsaitsaye. Sannan mun ji ga mace, ita ba ta yin kwalkwabo a aikin hajji ko a umara ko a rayuwarta gaba ɗaya, babu inda aka ce mace ta yi kwalkwabo. Har malamai suna kafa hujja da dalilai guda biyar wanda ya nuna mace ba za ta yi kwalkwabo ba. Na ɗaya shine haɗuwar kan malamai akan cewa mace ba za ta yi kwalkwabo ba. Malam Ibn al-Munzir a cikin littafinsa Al-Ijma shafi na 75 yake cewa ajma'u alaysa 'alan nisa'i halqun, yace malamai sun haɗu akan cewa babu yin kwalkwabo akan mace. Sannan hadisai da dama da suka zo suna hana mace bisa yin kwalkwabo, daga sayyidina Ali da sayyidina Usman da nana Aisha, wanda wannan hadisai shashinsu yana ƙarfafa shashi, kamar yadda Sheikh Al-Allama Aminu Shankiti a cikin littafinsa Awdau'ul Bayan juz'i na 5 shafi na 595 ya kawo cewa waɗannan hadisai sun nuna mace ba ta yin kwalkwabo. Sannan na uku, baya daga cikin aikin mata na sahabbai ba taɓa samun wata sahabiya daga cikin sahabbai ta yi kwalkwabo ba, kuma hadisi ya zo wanda ya yi aikin da ba mu muka sa shi ba, to za a mayar mata, hadisin Bukhari da Muslim. Sannan na hudu, idan mace ta yi kwalkwabo ta yi kama da mazaji, kama da maza kuma aikin da maza kawai suke mace ta kutsa ta yi ba a sa ta ba, wannan haramun ne. Hadisi ya zo Allah ya la'anci masu kwaikwayon mata daga cikin maza da masu kwaikwayon maza daga cikin mata, hadisin Bukhari mai lamba ta 2885. Sannan na biyar.